الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya raya mu ya ba mu ikon kewayowa wata shekarar domin halittar wannan wata mai dimbin albarka watan Ramadana. Yan uwa, kamar yadda aka sani, duk shekara irin wannan a lokaci mukan gabatar da darasin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu dake wannan unguwa ta mu ta Hausawa, karamar hukumar Tarauni a birnin Kano. Mukan gabatar da wannan tafsiri ne bangaren iyaye mata a irin wannan lokaci na safi a dan ranakun Asabar da Lahadi da Litinin, kamar yadda aka sani. Yau kuma muna uku ne ga watan Ramadan shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, kuma shi ne dace da 25 ga watan uku shekara ta 2023 shekara miladiya. Dan uwa, Allah subhanahu wataala ya kara ba mu ararrai, ya kuma kawo mu wata shekara domin ci gaba da wannan darasi da mai albarka da muke gabatarwa na tafsirin alqur'ani mai girma. A watan shekarar da ta gabata, idan ba a manta ba, muna tafsirin suratul hajj ne wanda mun karanta ayoyi guda 30 ne a cikin suratul hajj. Za kuma mu tashi insha Allahu ta'ala a cikin aya ta 31 kai tsaye insha Allahu ta'ala. Wannan karan babu wata muqaddima da zamu gabatar, zamu shiga cikin karatun tafsiri ne kai tsaye insha Allahu ta'ala. Mai Allah subhanahu wata'ala yace:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
نعم. وأنا آيوي دا مالن يجا سنة كنزير آيوي دا سكي بياني جمدا أيو كان هجي. Idan ba a manta ba, muna cikin bayani ne game da jerin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani game da wasu daga cikin ayyukan hajji. Tun daga kan faɗinsa subhanahu wa ta'ala: wa idh bawwa'ana li ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'a وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود دغنا الله سبحانه وتعالى ya shiga bayani cikin wasu daga cikin hukunce-hukunce na aikin haji da wasu abubuwan da ake bukata aikin mai aikin haji ya kiyaye da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya assasa garin Makka da ɗakin Ka'aba ta hanyar Khalilur Rahman shine Annabi Ibrahim alaihi salam. Idan muka kalli ayoyin zamu ga farkon su Allah subhanahu wata'ala ya bude su ne da tauhidi, sannan ayar da malam ya karanta mana yanzu wanda suke tsakiyar ayoyin su ma Allah madaukakin sarki ya biyo su da bayanin tauhidin dai, sannan kuma karshen ayoyin su ma kuma Allah madaukakin sarki ya rufe su ne da tauhidi. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, wata ita ce ayoyin da Allah madaukakin sarki ya cike waɗannan bayanai na ayyukan haji da abin da ke da alaka da hadaya da sauransu. To wannan shi ke nuna mana mahimmancin tauhidi da yadda shari'a take kulawa da shi matuƙa, domin shi ne asashi, shi ne tushe duk abin da bai hau kan tauhidi ba, to babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi. Duk yawan aikin mutum, duk ibadarsa, matuƙar ba shi da tauhidi bai kadaita Allah madaukakin sarki ba, to wannan aikin nasa lalatacce ne, Allah subhanahu wataala ba zai kalle shi ba. To wannan aya da malam ya karanta, Allah subhanahu wataala yana bayani ne game da zalika wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbi وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الله سبحانه وتعالى يتي ذلك دمت أن دوابك أندو من بيان يفهدوا. الله سبحانه وتعالى يتي ذلك وانتم بيان كينن دير غاية غبات أبايا ومن يعظم حرمات الله واند دك yake kokarin girmama abubuwa masu alfarma na Allah madaukakin sarki fa huwa khairul lahu inda rabbi, to hakika wannan shine mafi alkhairi a gare shi a wajen Allah madaukakin sarki. Allah subhanahu wataala yace uhillat lakumul an'amu, an halatta muku dabbobi na ni'ima illa ma yutla alaikum, sai abubuwan da aka yi muku tulawar su, aka gaya muku cewa banda kaza da kaza da kaza, wanda duk bayanin sa ya gabata wancan lokaci. Allah madaukakin sarki ce fajtanibur rijsa, to nan ma sai Allah madaukakin sarki ya fara bayani game da tauhidi, yace ku guji ku nisanci kazanta da datti minal awsani na gumaka, min bayaniya ce nan, ai ku guji datti na gumaka, ku guji kazanta ta gumaka, wajtanibu qawla zur, sannan kuma ku nisanci fadin ƙarya. To shine sai Allah subhanahu wataala yace hunafa alillahi ghayra mushrikin bi, kuna masu miƙa wuya, kuna masu tsayawa kyam akan addinin musulunci dodar, ghayra mushrikin bihi, ba kuna masu shirka da shi ba. Wa may yushrik billahi, dukkan wanda ke shirka da Allah madaukakin sarki, fa ka'annama kharra minas sama, misalin sa kwatankwacin sa shine kamar wanda ya sukuto ne, ya fado daga sama, can kololuwar sama, fatakhtafu at-tayru, kafin ya karaso kasa sai tsuntsaye suka faffauce naman sa, tsuntsaye suka yi watandan naman sa, wannan ya tafi nan, wannan ya suru nan, wannan ya riki nan, kafin ya sako, kafin ya karaso kasa, tsuntsaye suka yi fata-fata da shi, ya kasance ya yi gunduwa-gunduwa, gutsi-gutsi, ta yadda naman sa ma ba za a iya samu ba. Aw tahwi bihir rihu, ko kuma iska ta yi jifa da shi, fi makanin sahiqin, a wani guri da yake manisanci. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani ne game da jaddada sha'anin tauhidi da kuma kokarin jan hankali da nusarwa akan gujewa shirka, da kuma nuni da irin girman hadari da bala'i da shirka take jefa ma'abucinta a ciki. Allah madaukakin sarki ce hunafa'a lillahi, su kasance a masu tsayawa kyam. Alhunafa jam'i ne na hanif, alhanif shine alma'ilu anil batil, wanda ya kauce wa dukkanin wani abin da yake na barna, ya kauce wa duk wani addini da ba addinin musulunci ba, ya sauka daga layin duk wata aqida da ba aqidar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam, shine hanif, wanda ya kasance ya kauce wa bautar gumaka, ya kauce wa yahudanci masu cewa Uzair dan Allah ne, ya kauce wa nasaranci kristanci masu cewa annabi Isa dan Allah ne, da duk wasu addinai wanda suke kishiyantar addinin musulunci, dukkanin su ya kauce musu, ya tsaya a hanya dodar ta addinin musulunci ta tauhidi ta kadaita Allah, to wannan shi ake cewa hanif. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya jinjina wa baban annabawa gaba ɗaya, shine annabi Ibrahim alaihi salam, wanda ake ce masa imamul hunafa, shugaban masu kadaita Allah madaukakin sarki. Allah subhanahu wataala ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Allah subhanahu wataala ya ce annabi Ibrahim fa bai kasance ba yahudi ba, annabi Ibrahim alaihi salam bai kasance ba nasare ba, saboda da yahudawa da kristoci da mushrikan makka dukkaninsu suna kokarin su damfara kansu, su jingina kansu da annabi Ibrahim alaihi salam. Kowa sai ya ce shi yana kan addinin annabi Ibrahim, yana kan millar annabi Ibrahim alaihi salam, to shine Allah subhanahu wataala yake musu raddi cewa da ku yahudawa ba su cewa annabi Ibrahim naku ne, a'a ba naku bane, da ku nasara masu cewa annabi Ibrahim naku ne kuma ba naku bane, da ku mushrikai wanda kuke cewa annabi Ibrahim naku ne kuma ba naku bane, sai Allah madaukakin sarki ya ce walakin kana hanifan, sai dai in kana so ka san annabi Ibrahim a ina yake, to yana kan hanya miƙaƙiya ta tauhidi wacce ba ta hada Allah subhanahu wataala da komai a cikin bauta. Saboda haka musulmi mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka fi cancanta a jingina su da annabi Ibrahim, su suka fi cancanta a jingina su da wannan addini na hanafiyanci wanda yake miƙaƙiya karkacewa kowace irin aqida. Shi yasa Allah subhanahu wataala ce inna awlan nasi bi ibrahima lalladhina tabauhu wa hadha an-nabi walladhina amanu. Idan kana nima wanda suka fi cancanta su jingina annabi Ibrahim zuwa gare su, su ce annabi Ibrahim dan namu ne, to su ne wanda suka bi shi a lokacin da ya kira, su ne wanda suka amsa da'awarsa a lokacin da ya kiraye su. Sai Allah ya ce wa hadha an-nabi, da wannan annabi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce wa hadha an-nabi walladhina amanu, da kuma wanda suka yi imani mu kenan insha Allah ta'ala. Saboda haka aka ce hanif, abinda ake nufi da shi shine wanda ya karkace wa kowanne irin addini, ya tsaya akan tafarki na tauhidi. To Allah subhanahu wataala ce hunafa lillahi, kuna masu halin kasancewa tsayayyu da miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki, kuma za ku yi wannan ne lillahi, dan Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce ghaira mushrikin bihi, ba kuna masu shirka ga Allah madaukakin sarki ba. Sai Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo kalmar ghaira mushrikin bihi, dan a jaddada tauhidi kuma a kore shirka, wanda idan aka ce hunafa lillahi ya ishi magana ta tsaya a matsayin ba a buƙatar shirka. To amma taukidi ne da ƙarfafawa dan a fahimci ba a buƙatar shirka, Allah madaukakin sarki ce ghaira mushrikin bihi, ba wanda suke yin shirka da Allah madaukakin sarki ba. To sai Allah madaukakin sarki zai kawo mana wani tashbihi, wani misali mai ban mamaki dan mu gane girman shirka da hadarin shirka ƴan uwa, da kuma yadda shirka take halaka mutum kai tsaye. Idan kuna neman abin da yake lalata imanin mutum, idan kuna neman abin da yake halaka mutum kai tsaye, shine shirka ga Allah madaukakin sarki. To sai Allah ya ce ga misalin mai shirka yadda yake kasancewa. Allah ya ce wa may yushrik billah, lallai dukkanin wanda yake shirka da Allah madaukakin sarki, yake tare taune da Allah madaukakin sarki. Yan uwa, shirka shine ka dauki aikin da yake na Allah madaukakin sarki ne ka ba wani Allah. aikin da yake babu wanda zai iya yin sa sai Allah madaukakin sarki sai ka ba wa nan Allah shi to wannan shi ake kira da shirka to dukkanin wanda yake shirka ga Allah madaukakin sarki misalin sa sai Allah ya ce fakka annama kharra minas sama'i kamar wanda ya sukuto ne daga sararin samaniya fatakhtafuhu at-tayru kafin ya karaso kafin ya zo kasa sai tsuntsaye suka yi dauki kansa irin dandazo na tsuntsaye da kake gani wanda ya taba ganin yadda jemagu suke fita da safe idan safiya tayi zai ga yadda tsuntsaye suke fita da yawa za ku ga idan wanda ya san idan akwai wanda ya san bishiyar da jemagu suke kwanciya su kwana ko kuma irin gidan da jemagu suke shiga shi kwana dan galibi in suka samu silin da yake farkakke ko wanda yake ya bule suka shiga su taru da safiya suke fitowa idan sun tashi fitowa suna fitowa ne dandazo guda tari guda da yawa sosai da sosai to idan irin waɗannan tsuntsayen suka taso da yawan su suka samu abu ba za su bashi ba eh ba za su daga masa kafa ba to sai Allah madaukakin sarki ya kwatanta wanda yake shirka kamar mutumin da ya fado daga sama ne ɗaya daga cikin malaman tafsiri Ibn Ashur yake cewa Allah madaukakin sarki ya kwatanta sama da imani ne ma'ana lokacin da kake a matsayin mumini baka yi shirka ba to kamar kana can kololuwar sama dan imani shine sama idan ana so a kwatanta mutumin da yake ya daukaka da sama ake daukaka shi da sama ake kwatanta shi to sai yace mutumin da yake da imani to kamar mutumin da yake can sama ne to lokacin da yayi shirka ya bari imanin sa ya lalace ya fadi to kamar mutumin da ya fado daga sama ne shine faka annama kharra aisa qata kamar mutumin da ya fado ne daga sama fatakhafuhu at-tayru sai tsuntsaye suka rinka fautar naman sa wannan ya fauti nan wannan ya ja nan wannan ya fincike nan haka suka rinka yawa naman sa bas ma bari ya karaso kasa ba suka yi watan dan naman sa suka lalata naman sa suka cinye naman sa gaba ɗaya kasance ya halaka to haka mai shirka yake kamar mutumin da yake sama ne imani sai ya fado kasa shine shirka to shirkar ta sama ita tana tare da zabzaba ma'ana tana tare da shakka soye-soyen zuciyar da suke cikin zuciyarsa to shine aka kwatanta su da tsuntsaye ma'ana idan wannan son zuciyar ya zo ya ja shi nan bangaren dama goban Allah ya da idan ya ga wani sabon son zuciya kuma sai ya rubuta wannan sai ya dawo kan wannan shi ba shi da istiqrariya ya ba shi da istiqrar duk abin da ya zo kawai zai ja shi ba shi da wani abu hatta shi a kafircin babu abin da yake tabbas a kansa to mafi munin kafirci kenan to shine sai Allah madaukakin sarki ya kwatanta yadda ka san tsuntsaye idan wannan ya ja wannan bangaren kafin ya tafi da shi wani zai ƙara zuwa ya saka bakinsa a kai shi ma ya ja nasa rabar to haka shedan yake masa shi ma idan ya ja shi akan wata aqida mummuna yana cikin tafiya a kanta bai yi aune ba sai wata aqida kuma ta ƙara zuwa sai ta tafi da wancan kuma sai ta shiga to haka yake yi to shine faka annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru Allah madaukakin sarki yace aw tahwi bihi ar-rihu ko kuma iska tai jifa da shi fi makanin sahiqin zuwa ga gurin da yake manisanci ma'ana idan tsuntsaye ba su tafi naman sa ba to iska za ta yi wurgi da shi tai jifa da shi gurin da yake manisanci wanda zai halaka to shine malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya raba nau'in kafirai kashi biyu ya raba nau'in kafirai kashi biyu akwai nau'in kafirin da shi abinda ke damunsa a cikin kafircinsa shine shakka da kokonto da rashin tabbato akan ƙida tasa ta kafirci suka ce irin wannan kafircin yafi matsala kuma kafirci ne da tuba daga gare shi yana da wahala shine irin kafircin da Allah madaukakin sarki ya ce faka annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr suka ce kafirci na biyu shine wanda yake tabbace a cikin akan kafirci ɗaya shi ya ƙida su guda ɗaya ta kafirci baya canzawa daga gare ta kamar yahudu ko nasara ko wanda suke da alaka da su suka ce su irin waɗannan akwai yiwuwar za su iya karɓar gaskiya idan aka kwatanta su da waɗancan to amma su ma karɓar gaskiyar nasu abu ne manisanci shi sai Allah madaukakin sarki ya ce aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiqin ko iska ta yi jifa da su zuwa ga wurin da yake a manisanci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika wancan magana ko wancan zancen da ya riga ya wuce kenan. Zalika kalma ce da ake zuwa da ita dan fasali, dan rabe zancen da ya wuce da kuma zancen da zai zo. Idan kai magana, kai magana, kai zance, kana so ka shiga wani zance sai ka ce zalika, wannan abin da ya riga ya wuce kenan, wannan abin da ya riga ya gabata kenan. Amma sabon zance sai ka sa dan baka fara sabon zance. To Allah ya ce zalika, wancan abin da ya gabata. Wa may yu'azzim sha'a'ir Allah, lalle wanda duk yake girmama alamomin addinin Allah madaukakin sarki, Allah ya ce fa innaha, to hakika girmama alamomin addinin Allah madaukakin sarki, min taqwal qulub, yana daga cikin abin da ke nuna jin tsoron Allah a zuciyar bawa. Allah madaukakin sarki ya ce a zalika وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, wanda duk yake girmama alamomin addinin Allah madaukakin sarki. Ash-sha'air jam'i ne na sha'ira, abinda ake cewa sha'ira shine alama. Abinda ake cewa sha'ira shine alama. Saboda haka me ake nufi da alamomin addinin Allah? Malamai suke maganganu suka ce abinda ake nufi da alamomin addinin Allah zai dauki duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta na farilla kuma na mustahabbi, wannan ya shiga cikin sha'irullah. Duk abin da Allah ya wajabta na sallah da azumi da zakka, duk wannan sha'irullah ne, abubuwa ne da suke alamar addinin Allah. To girmama su da mutunta su, wannan wajibi ne, kuma na ɗaya daga cikin abin da ke nuna cewa lalle bawa yana tsoron Allah madaukakin sarki. Wasu malami suka ce, suka takaice ma'anar, suka ce abin da ake nufi da sha'irullah shine dabbobi da ake yankawa na hadaya. Suka ce dabbobi da ake yankawa na hadaya sune sha'irullah, saboda Allah madaukakin sarki ya ce wal buduna ja'alnaha lakum min sha'irillahi lakum fiha khair, lalle al buduna raquma ja'alnaha lakum min sha'irillah, Allah madaukakin sarki ya ce mun sanya muku su min sha'irillahi daga cikin alamomin addinin Allah madaukakin sarki. Allah ya ce lakum fiha khair, lalle kuna da al khairi a cikin su, kamar yadda zamu zo mu karanta ayar nan gaba kadan insha Allah ta'ala. Wasu malaman suka ce a'a, ayar siyakin ta yana bayani ne game da jeri akan ayyukan haji. Suka ce saboda haka sha'air abinda ake nufi a nan wajen shine dukkanin nau'in aikin haji. Suka ce sha'airullah abinda ake nufi da shi shine ayyukan haji. Suka ce laqabun limanasikil haji, laqabun limanasikil haji. Suka ce laqabi ne da yake nuni zuwa ga dukkanin ibadu da ake na aikin haji, tun daga kan abin da ya shafi miƙatin da mutum zai tsaya yayi ihrami a wajen, har zuwa wajen dawafi Ka'aba kenan, har zuwa inda ake Safa da Marwa, ma'ana wajen sa'ayi kenan, har zuwa Arfa inda ake zuwa ayi hawan Arfa kamar yadda ake faɗa, har zuwa inda ake Mina inda ake zuwa a zauna, har zuwa duk guraren da ake zuwa ayi yanka, dukkanin su waɗannan abubuwan sun shiga ƙashin me sha'irullah. Saboda haka idan aka ce sha'irullah abin da yake nufi shine ayyukan haji, abubuwan da ake a lokacin aikin haji. Allah madaukakin sarki ce wanda duk yake kokarin girmama sha'airullah, alamomin addinin Allah madaukakin sarki, yace to fa innaha min taqwal qulub, lalle girmama alamomin addinin Allah madaukakin sarki da mutunta su da kamba masu, yana daga cikin abin da ke nuna cewa lalle zuciyar bawa cike take da tsoron Allah madaukakin sarki. Shi yasa Allah madaukakin sarki a fakran suratul maida yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahral harama wala al-hadiya wala al-qala'ida wala aminal baytal harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ku wadanda kuka imani, la tuhillu sha'airallahi, kada ku rinka kokarin halatta abubuwa masu alfarma da Allah madaukakin sarki ya girmama, ku rinka kokarin keta alfarmansu. Allah madaukakin sarki ce wala shahrul harama, haka nan wata mai alfarma, kun ga shi ma ya shiga cikin me kenan sha'irullah, kada ku rinka kokarin keta alfarmarsa. Allah ya hana yaki a cikin sa, ku ci za ku yaki a cikin sa. Walal hadiya, ko hadaya sune dabbobin da ake korowa domin a soke su ko a yanka su a garin Makka ga wanda suke aikin haji irani ko kuma tamatti. Walal qala'ida, haka nan rataye da ake wa dabbobi su ma, wanda ake yi musu hakan saboda nuna alamun cewa dabba ce ta hadaya, ba dabba ce yake ba kowace irin dabba ba wala amin albayt alharam hakanan waɗanda suke allazai masu nufatar aikin ɗakin Kaaba domin aikin haji su ma duk girmama su da mutunta su da bar musu hanya su wuce ba tare da amsu fashi da makabi ba na ɗaya daga cikin abin da yake girmama alamomin addinin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce lalle duk wanda ke girmama alama ta addinin Allah to fa innaha min taqwal qulub wannan na ɗaya daga cikin abin da ke nuna cewa zuciyarsa take da tsoron Allah subhanahu wataala daga nan malamai suke cewa duk abin da yake alama ce ta addinin Allah subhanahu wataala to wajibi ne akan kowanne musulmi ya girmama shi duk abin da zai nuna wani abu ne da Allah madaukakin sarki ko manzansa tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi suka yi umarni da shi suka ce ayi kaza to wannan sha'ira ta min sha'irillah ma'ana alama ce daga cikin alamomin addinin Allah madaukakin sarki misalin da zan ba mu shine Allah annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi hakanan Allah subhanahu wataala sun yi umarni da mata su sanya hijabi su rufe jikinsu to sanya hijabi ga mace sha'ira ce daga cikin sha'irullah alama ce daga cikin alamomin addinin Allah to a matsayinki na musulma a matsayinki na wacce kike mai bin addinin musulunci dole ne ki girmama hijabi so haka na daga cikin rashin girmama addinin Allah na daga cikin rashin girmama alamomin addinin Allah shine ki faɗi magana mara daɗi akan hijabi ki faɗi magana mara daɗi akan wacce take sa hijabi ki faɗi magana mara kyau akan wacce take kokarin rufe jikinta ta lillibe jikinta idan za ta fita saboda umarni ne Allah subhanahu wataala da yi ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna ay urafna fala yudhin wa kana Allahu ghafurur rahima saboda ka sanya hijabi ce daga cikin sha'irullah alama ce daga cikin alamomin addinin Allah mace ta rufe jikinta ta yi shiga irin wadda addinin musulunci yake so ƴan uwa mu sani cewa alama ce daga cikin alamomin addinin Allah duk lokacin da kika faɗi bakan magana akai to ki sani ba hijabin kike wa izgili ba ba ita mai hijabin kike wa izgili ba wanda yace a hijabin kike wa izgili wanda magana ce mai matukar hadari kwarai da gaske izgili wa addinin Allah izgili wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili wa Allah subhanahu wataala wannan duk abu ne da yake kai mutum ya fita daga musuluncin gaba ɗaya Allah ya kiyaye saboda haka ƴan uwa na buga mana misali da hijabi ne saboda shine abin da muka fita amali da shi yau da kullun kuma da yawa daga cikin mu za ku ga ana sakaci wajen kiyayewa ana sakaci da shi idan mace ma tana kokarin rufe jikinta da sa hijabi sai kun ga an sa mata suna sai an rinka mata dan kira sai an rinka kokarin kowace ta daga wannan aikin da take yi sai kin fita kura wa kanki ke ana zafi kin sa hijabi ke kullun sai kin sa hijabi ke dan gilan nan da ake sayar da sauransu ba za ki siya ki sa ba to ke idan ba za ki iya sawa baiwar Allah ki shiru kawai idan ba za ki iya siya ki sa ba to ki shiru ki bauta take sawa ta sa idan abin sai ya zama biyu kuma abin sai ya zama biyu zulmatun ba'duha fawqa ba'd duhu bayan duhu ga rashin sawa ga kuma kushe bai sawa to bala'in zai miki yawa kenan amma ki tsaya da guda ɗaya kawai idan ba za ki iya sawa ba ki batta ta sa ita kayanta ita ta bi umarnin Allah da manzansa ta yadda Allah ya isa ya bata umarni ta bi ta yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya isa ya bata umarni ki ta bi ke da baki yadda ba shi kenan ki shiru a haka amma maganar ki akwai matsala akan ta haka ne ƴan uwa duk abin da yake umarni ne na Allah da manzansa lalle ne a girmama shi zalika man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub sai Allah madaukakin sarki ya ce lakum fiha manafi'u lakum kuna da manafi'u abubuwan amfani fiha a cikin dabbobi na hadaya da kuke korowa ku tawo da su zuwa garin Makka ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci abin ambato zuwa ga wani ajali sananne da yake abin ambato Allah subhanahu wataala ce summa mahilluha sannan gurin tikewar dabbobin inda za a kai su ƙarshen inda za su tike wajen yankansu ilal baitul atiq shine gurin ɗakin nan wanda yake da daɗe ko kuma ɗakin nan da yake yantacce ƴan uwa wannan aya Allah subhanahu wataala yana gaya wa al'ummar annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi cewa lakum fiha manafi'u lallai kuna da amfanoni kuna da amfanin nika fiha a cikin dabbobinku na hadaya da kuke korowa a cikin dabbobin ku na hadaya da kuke tawowa da su daga garuruwan ku zuwa ga garin Makka ila ajalin zuwa ga wani lokaci wanda yake musamman abin ambato malaman tafsiri suka ce dalilin saukar wannan ayar a shine galibi a lokacin jahiliya mushrikai suna zuwa da dabbobin su garin Makka kamar yadda musulmi suke towa da dabbobin su garin Makka su yi me su yi hadaya da su amma su hadaya su suna yankawa gumaka wannan dabbobin da suka zo da su ne eh za a yankawa Lata a yankawa Uzza da sauran duk dabbobin da suke a ta'ammali da su to su aqidar su a yadda suka kudirce shine duk dabbar da aka ce wannan dabbar hadaya ne to babu wani amfani da zaka yi da ita meye amfani na farko idan zaka kora ta daga nan ka kaita Makka ko kuma daga garuruwan su zuwa garin Makka tunda a wancan lokaci ne da babu mota ba jirgi babu duk wani kayan sufuri mai sauri abinda suke amfani da shi wajen tafiya shine me ko dai doki ko raƙumi wannan su ne mafiya rinjayen abinda suka fi amfani da shi ko dai su hau doki ko kuma su hau raƙumi to suna da aƙidar cewa duk mutumin da yace wannan dabbar ta Allah ce ko kuma ta gunki ce sun ware wa gumakan su za su je su yanka ta to na farko duk wani nau'in amfani ba za ka yi da ita ba za ka hau ba za ka dora mata kaya ba kuma za ka tatsi nonanta ba idan mutum zai koro ta mukaddara daga nan Kano ya kai ta Lagos a ƙasa to duk wahalar da zai sha ba zai hau kanta ba ga ta yana ji yana gani ba zai hau kai ba me dalili saboda ta gunki ce tunda an ware gunki ita mutum ba zai hau ba to akwai irin burbushin akwai irin wannan alamun wata muguwar aqida ta jahiliyanci koda da addinin musulunci ya shigo Allah madaukakin sarki ya shar'anta nau'in aikin haji to sai kasance akwai koro hadaya daga garuruwan su zuwa garin Makka su za su je su soke dabbobin su ne ga Allah madaukakin sarki ba ga gumaka ba to amma akwai irin wancan tunanin akwai irin wancan afkar din sana gani cewa yadda a da a jahiliya ba a amfanuwa da dabbar hadaya kwata-kwata to wannan ma bai kamata a amfana da ita ba to shine sai Allah madaukakin sarki ya sauke sai ya lalata wancan tunani na jahiliya sai ya ce lakum fiha manafi ku bar wancan zance na jahiliya ku kyale shi ba daidai bane kuna da nau'i-nau'i na amfanin duka da za ku samu daga dabbobin da kuka ne koro ta hadaya za ku iya hawa idan akwai bukata in akwai bukata mutum zai iya hawa dabbarsa shi yasa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Anas dan Malik ya ga wani mutumi ya suku badanatan ya koro wani raƙumi zai kai shi garin Makka domin ya je aikin haji ya soke shi a matsayin hadayarsa annabi ya lura mutumin nan fa ya gaji ya yi tubus ga kuma raƙumi yana korawa ya kuma kihawa sai annabi ya ce masa irkabha ya ce bawan Allah ka hau mana ga dabba nan ka hauta sai ce ya rasula innaha badana sai ya manzo Allah ai raƙumin hadaya ne ai an riga an ba Allah shi tunda an ba Allah shi abu za a amfana da shi ba annabi ya ce irkabha na ce ka hau kafi ne sanin Allah ne ai bai fa annabi sanin Allah ba ko ya ce ka hau na ce ya ƙara cewa ya rasula innaha badana ya rasula ta Allah ce fa dabba ce da aka koro ta domin ai hadaya da ita kun ga har yanzu akwai irin burbushin wancan tunanin tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ya hawa amma ya ki hawa sai a na uku annabi ya ce masa irkab hawailak ka hauta na ce maka kai canka ina cewa ka hau kana ce mun ta abin nan ce ban sani bane ce ka hau sai da annabi ya mata jan ido tukunna sannan sai ya hau to kun ga wannan shi ke nuna cewa har yanzu irin wancan tunanin akwai sauransa kenan to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce lalle kuna da amfanin nuka da zaku samu daga dabbobin ku na ni'ima daga ciki zaku iya hawa idan mutum ya koro dabbarsa daga garin su zuwa a garin Makka to babu laifi idan akwai bukatar ya hau zai hau idan akwai bukatar ya dora masa kaya ya ebo kayayyaki masu nauyi sai ya dora wa kuma masa kaya babu laifi koda da yake cewa na hadaya ne babu laifi ka dora masa kaya kai idan ma mace ce ita raqumar zaka iya tatsan nonon ta kasha idan yunwa ta kama ka duk babu laifi shari'a ta halatta wa mutum sai dai yanzu kuma yanayin aikin hajjin da ake babu zancen koro hadaya an daina koro hadaya idan ba mutun zai tamatti sai dai ya bada kudin sa a siya masa aje a yanka masa amma zancan koro hadaya yanzu babu to amma dai har yanzu inda ace zaki iya zuwa da kanki ki sai dabba wacce zaki yanka a matsayin ki na hajiya idan kika yi hajjin tamatti idan tunda wanda suka hajjin tamatti suna yin hadaya to idan kika sai dabba zaki yanka to babu laifi idan mace ce zaki iya tatsan nonanta zaki iya idan wata bukata ta samu kamar gashin jikinta zaki iya amfani da shi tare da cewa dai wasu daga cikin malamai suna gani cewa ba a hawa ba a amfani da ita sai idan bukata ta kama to amma dai idan mutum ya hau ko yayi bukatar da ita insha Allah ta'ala babu wata matsala shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman kuna da amfanin nuka da kike da su a cikin dabbobin nan ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci abin ambato washe ne lokaci abin ambato shine lokacin da za a yanka su daga lokacin da ka koro su zuwa lokacin da za a kai su manhar wajen yanka mina a yanka su to shikenan amfanin su ya kare zaka iya amfanuwa da su gargadan wannan lokaci idan ka yanka su kuma shikenan wannan amfanin ya riga ya kare Allah madaukakin sarki yace thumma mahilluha sannan gurin yankan su gurin tikewar su inda za a kai su na karshe shine ilal baitil atiq zuwa ga dakin nan da yake da dadde ai tun a tafsirin bara mun fassara abinda ake nufi da albaitul atiq albaitul atiq shine ko dai a fassara shi da tsohon daki da daddan daki ana cewa dakin Ka'aba da dadde ne saboda shine daki na farko a doran kasa babu dakin da ya riga yi shi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka Allah ya ce farkon dakin da aka fara ajewa a doran kasa gini na farko da aka fara a doran kasa duka daga lokacin da Allah ya shimfida kasa daki a matsayin gini da aka fara shi ne dakin Ka'aba to kun ga ashe ko ya isa ya kasance da dadde ko babu wani daki da ya riga shi gaba daya ko a da ko a yanzu haka nan suna ce masa baitul atiq sai albaitul atiq sai kasance dakin da yake entacce eh kalmar atiq zan dauka ma'anar entacce laki nufi da entacce shine dakin da bai taba shiga karkashin bauta ba dakin da bai taba shiga karkashin mulkin mulukiya ba ko mulkin azzaliman sarakuna su zo su ci garin Makka da yaki riba ce garin Makka ya kasance Ka'aba tana karkashin su dakin Ka'aba bai taba shiga wannan karkashin ba to shine Allah madaukakin sarki yace karshen inda za a tike wajen dabbobin da kuka koro na haya inda za a kai su na karshe shine wajen yankan su bayan kan su kenan inda ake yanka dabbobi shine Mina eh shine Mina nan ake zuwa a yanka dabbobi ko Mina ko Marwa ko kuma Fijaju Makka kamar yadda Annabi Irada amince tsara tabbata a gare shi ya fada yace dukkanin fijaju makka hanyoyi na garin makka na maza a yanka a wajen saboda haka ko mutum ya yanka a mina idan ya kasance kwanakin zaman mina ne kwanakin zaman mina inda ake yanka a mina ake idan kuma an gama wannan kwanakin to babu laifi sai a yanka a inda yake a cikin garin makka ko inda mutum ya samu dama Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا قوة الأمة mun sanya musu mansakan ibadu mansak bi ma'ana nusuk zamu dauke shi a matsayin mazdari mun sanya musu mansakan ibadu akwai qira'ar qurra da suka karanta da walikulli ummatin ja'alna mansikan bi kasri sini sai kasance ismul makan ga kowace al'umma mun sanya musu mansikan gurin yanka mansak yankan kansa mansikan gurin da ake yankan malami suka ce
Allah subhanahu wata'ala ya sanya kowace al'umma daga cikin al'ummomi da suka gabata an sanya musu gurin yanka ko kuma ibada ta yanka da suke domin kusanci ga Allah madaukakin sarki. In aka ce umma ummatun, abinda take nufi shine wata al'umma da ta taru akan wata aqida ko wata mazhaba guda daya. Ummatun al'ummar da suke sun taru akan wata aqida ko wani addini ko mazhaba guda daya. To Allah madaukakin sarki nuna mana cewa dukkanin al'ummomin da suka gabata an sanya musu ibadar zubar da jini, an sanya musu ibadar yanka dan Allah madaukakin sarki ba dan gumaka ba. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa li kulli ummatin ja'alna mansakan, ga kowace al'umma mun sanya musu mansak, ibadu na yanka, saboda mushrikan Makka sun yi kokari sun kwafi dukkanin wasu nau'o'i na aikin haji sun mai da su ga gumakansu. Akwai inda ake zuwa ayi gumaka yanka, akwai su ayi Safa da Marwa irin nasu na jahiliyanci, akwai dawafi irin nasu, komai sun kokkofa suka mai da su, suka mai da shi ga gumakansu. To shine Allah madaukakin sarki yake musu raddi, ana yake cewa lallai kowace al'umma mun sanya musu gurin yanka, amma mun sanya musu ne liyadhkuru smallahi, domin su ambaci sunan Allah madaukakin sarki, alama razaqahum, abisa abin da ya azurta su, min bahimatil an'am, na dabbobi na ni'ima. Allah madaukakin sarki ya sanya wa kowace al'umma daga cikin al'ummomi da suka gabata gurin yanka da za su yi yankan su dan Allah ba dan gumaka ba, dan suna da inda suka aje wajen yanka da suke wa gumakansu. Akwai inda suka aje wajen gunkin su Uzza, sunan wajen Gabgabu, Gabgabu sunan wajen kenan, ana zuwa ne ayi wa gunkin Uzza yanka a wajen. To kai daga jin sunan Gabgabu ka san dan ba sunan arziki bane, to Uzza ake zuwa ayi wa yanka a wajen. To shine sai Allah madaukakin sarki sai inda ake yin yanka kowace al'umma an sanya musu yanka guda ɗaya ne, wanda irin yanka ne shine yankan da ake yin sa dan Allah. Shi yasa ana yin yanka ne liyadhkuru smallahi, dan su ambaci sunan Allah madaukakin sarki, alama razaqahum abisa sai azurta su, min bahimatil an'ami, na daga dabbobi na ni'ima. Ma'ana za a yankan ne dan Allah a kuma ambaci sunan Allah madaukakin sarki akan yanka, wannan shine sharadin. A yanka dan Allah a kuma ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka, abubuwa ne guda biyu. Duk mutumin da ya yanka ba dan Allah ba, yayi yanka wa shedan, yayi yanka wa aljani, ko da ya ambaci sunan Allah a cikin yankan nasa, wannan haramun ne a ci, wannan haramun ne a ci, kuma abin da ya shirka ne. Haka nan ko da mutum yayi yanka bai saboda Allah, amma sai bai ambaci sunan Allah madaukakin sarki akan yankan nasa ba, shi ma ba a ci. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, Allah ya ce kada ku ci duk abin da ba ambaci sunan Allah akan sa ba. Yanzu da mutum zai zo ya ajiye dabba, ya zo yanka ta kawai shiru bai ce bismillah ba, yana sade, to wannan dabbar ita da mushe duk daya ce, da ita da wacce ta mutu duk daya ce, kowa ya san wanda ya ci mushe menene hukuncin sa, to da shi da wanda ya ci mushe duk daya ne. To haka nan mutum ma da yayi yanka wa aljanu ko shedanu, kamar wanda zai je wajen boka boka ya ce masa ai sai ya kawo dabba iri kaza, sai ya kawo dabba mai kala kaza, an yanka wa aljini ko shedani. To idan kika je kika kawo wannan dabbar aka yanka ta, haramun ne a ci wannan dabbar, ba za a ci wannan dabbar ba, duk wanda ya ci ko ya ci haram ba a ci, ko da an ambaci sunan Allah, in dai dan shedan aka yi ta ba a ci. To shine liyadhkuru smallahi, dan su ambaci sunan Allah madaukakin sarki, alama razaqahum min bahimatil an'am, akan abinda Allah subhanahu wataala ya azurta su da shi na dabbobi na ni'ima. Fa ilahukum, lallai abun bautarku ilahu wahidun, abun bauta ne guda daya shine Allah madaukakin sarki. Ma'ana yadda Allah madaukakin sarki ya sanya muku abun bauta guda daya, to haka ya sanya muku wanda za ku yanka domin sa guda daya shine Allah madaukakin sarki. Kowace al'umma tauhidin da Allah subhanahu wataala ya bata daidai yake da na kowace al'umma, ba bambanci. Saboda haka wannan ayar abin da take karantar da mu take nuna mana shine, fa ilahukum ilahu wahid, lalle abun bautarku abun bauta ne guda daya. Yadda aka ajiye wa wadancan al'umma na farko su yanka dan Allah, to kuma haka aka ajiye muku yanka dan Allah, ba an yanka dan wani Allah. Shi sa hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim ingantacce, annabi irada amince tsara tabbata a gare shi ce la'anallahu man dhabaha li ghayrillah, Allah ya la'anci ya tsine wa duk wanda yanka ba dan Allah ba. Haka annabi ya faɗa, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah ya ce kace musu haƙiƙa sallata, qul inna salati sallata wa nusuki da kuma yankana wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwata dukkanin su na Allah madaukakin sarki ne. Saboda haka ba a yin yanka ga wani Allah madaukakin sarki. Shine abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da fa ilahukum ilahu wahid, abin bautanku abin bauta ɗaya ne, ba a yin yanka ga wani Allah sai shi subhanahu wataala. Shi sa mutum ba zai yanka yace ya yi yanka bane domin ai masa wani aiki buƙatar sa ta biya ko abin da ya kama da haka, ba a yin wannan, ana yanka ne kawai dan Allah. Allah subhanahu wataala yace falahu aslimu, kuma gare shi ne shi kadai subhanahu wataala za ku miƙa wuya, gare shi ne kadai za ku sallama. Wa bashiril mukhbitina, Allah madaukakin sarki yace yi bishara ya rasulullah ga masu tawadu'u da kaskantar da kai. Al mukhbitina sune al mutawadi'ina, masu kaskantar da kai, alladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, shine kaskantar da kai. Abinda ake nufi da al mukhbit shine wanda yake tafiya a gurin da yake mai kwari ne, baya hawa tudu. Dan abinda ake so al-khabat, al-khabtu shine al-makanul munkhabid, al-makan al-munkhabid, gurin da yake yayi kasa. To shi zaku ga ko tafiya yake a cikin mutane, baya tafiya ta dagawa da ji da kai da takama, tafiya yake ta a kasa-kasa a gefe-gefe haka. To shine al-mukhbit. Shi sa Allah madaukakin sarki yace tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah yace kun ga gidan lahira, kun ga lahira da kuke kallanta, to gida ne na waɗanda ba sa kokarin neman daukaka da jiji da kai da takama, ba kuma sa neman barna a cikin ta. Duk wanda yake so ya samu lahira, to dole ne ya siffanta da ɗaya daga cikin siffofin nan guda biyu. Na farko ya kasance layiruduna baya abin nan dagawa da jiji da kai da abin da yake kama da haka, sannan ya kasance ba mabarnaci bane. To shine abin da Allah madaukakin sarki yace wa bashiril mukhbitina, lalle ayi bishara ga wanda suke masu tawabu. Daya daga cikin mafi girman siffar da ake kwatanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ita shine me at-tawabu, kaskantar da kai. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ne mai tawabu kwarai da gaske. Shi sa hadisi ingantacce yake cewa ma tawaba'a abdullahi illa rafa'ahu, ma tawaba'a abdullahi illa rafa'ahu, babu bawan da zai tawadu dan Allah sai Allah ya dauka shi. Ka'ida ce indai zaka nuna kai ba kowa bane, to Allah sai ya dauka ka, ya fito da kai a cikin mutane kowa ya san ka. Amma duk mutumin da zai nuna cewa shi wani ne sai ya fito, sai kowa ya san shi, sai yayi kaza, to sai ga Allah kuma ya kaskanta shi. Wannan ka'ida ce, ka'ida ce. Shi sa wata rana Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika Jibril alaihi salam wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, akan ya bashi zabi. Shin annabi ya zabi ya zama annabi bawa, ko kuma ya zama annabi mai mulki? Ko ya zama annabi bawa, ko kuma ya zama annabi mai mulki? Aka ba annabi zabi sai wanda ya ga dama. Kun ga daga cikin annabawan Allah akwai wanda za ku ga manzanni ne ko masu mulki ne, kamar annabi Suleiman da annabi Dawuda. Annabi Suleiman da annabi Dawuda dukkaninsu annabawan Allah ne, manzanni ne, a gefe ɗaya kuma masu mulki ne. Akwai annabawan kuma da annabawa ne bayan Allah ne nagartattu. In aka ce bawa, ba ana nufin bawa da ake zuwa a siyo shi ko kuma a kama shi a wajen yaƙi ba, a'a, bawan Allah madaukakin sarki. To shine sai mala'ika Jibril yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ishara akan ya kaskantar da kai. Fa ashara ilahi an tawaba, yayi nuni a gare shi cewa ka kaskantar da kanka. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya zabe ya zama to bawan Allah, manzon Allah. yi bawan Allah manzon Allah idan Adam tsira da amince tsara tabbata a gare shi ga dama sai ya zabi bawan Allah kuma mai mulki amma annabi baya san wannan shi sa dabi'u da halaye na kaskantar da kai sun tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi idan ya shiga gida sai ya dauko takalmin sa da ya tsinki sai ya samu jari da allura da kansa sai ya dinke kayan sa sallallahu alaihi wasallam wata rana rigarsa idan ta dan yaji haka sai ya dauka sai ya dinke kayansa da kansa ira da aminci tsara tabbata a gare shi duk girman annabi duk matsayin sa wata rana sai ku gan shi akan jaki jaki fa eh yanzu kin aka ce za a dora ki akan jaki ba zaki yadda ba amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana hawa kan jaki har ma ya goye wani akai sai tafiye su dan na daya daga cikin kaskantar da kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci a cikin garin Madina sai kaga annabi yana yawa babu takalmi a kafarsa ko takalmi babu sallallahu alaihi wasallam din na daya daga cikin abin da ke nuna kaskantar da kan annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah madaukakin sarki yace da annabi yayi wa masu kaskantar da kai bushara ya musu bushara za su samu daukaka saboda ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ambata Allah subhanahu wataala yace kamar mai tambaya ya tambaya su waye masu kaskantar da kai sai Allah ya kawo mana siffofin su ga su kamar guda hudu sai kowa ya sauraro dan siffofi guda hudu ya jena cikin su ko baya cikin su siffofin masu kaskantar da kai ga sanin sai Allah ya ce alladhina idza dhukira Allah sune waɗanda idan aka ambaci Allah madaukakin sarki ambatan Allah shine a karanta alqur'ani ko ayi wa'azi a tunatar a fadakar a zaburar mutun yaji an ambaci Allah madaukakin sarki idan yaji wannan wajilat qulubuhum siffa ta farko kenan nan da nan sai kaga zukatansu sun raurawa zukatansu sun rarrawa sun firgita kai ka ce suna ganin Allah madaukakin sarki su da shi saboda tsoron Allah ɗaya daga cikin siffofin masu tsoron Allah kenan kuma masu kaskantar da kai suna matukar shakka da kiyayar lamarin Allah madaukakin sarki duk inda suka ji an bace Allah madaukakin sarki suka ji hankalin su ya tashi duk abin da suke sai su dawo cikin hayyacin su wannan shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul anfal innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله يقول إنما المؤمنون كأي حالي دبي المؤمنين يد تكي شين إذا ذكر الله دل لوكا تندأك أنبت الله سكجا أنبت سونا الله أنكرا سونا الله أنكرا أنت على القرآن شي سأكي سو للي كجي كسمى أنر القرآن دان إذا أنا كرا أنت على القرآن كرنك أجن أبن دأكي فأنا كرنك أجن ما أنو ننسى domin sakon ya rinka shiga cikin zuciyarku yadda ya kamata amma idan ba ku jin abin da alqur'ani yake faɗa to ba za ku fahimci abin da ake faɗa ba ballanta nayi muku tasiri a cikin zuciya Allah ya ce su ne waɗanda idan aka ambaci sunan Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su firgita su razana su rawrawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu kuma su ne waɗanda idan aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatum imana sai kaga sun ƙara musu imani daman imani kun san yana karuwa yana raguwa imani haka yake imani ba abu ne da tsirarre ba imanin ki yana karuwa kuma yana raguwa da mai imani yake karuwa shine aikin da'a da mai imani yake raguwa shine saban Allah duk lokacin da kike sabawa Allah madaukakin sarki to ki sani imanin ki fa yana yin low kamar battery ki ne na waya kina dannawa yana yin me yana yin kasa amma lokacin da kika zo na charge kuma battery me yake yi hawa yake yi to lokacin da battery yake hawa imanin ki karuwa yake yi kenan ma'ana kina aikin da'a kenan lokacin da imanin ki battery ki yake low imanin ki raguwa yake ma'ana kina yin me kina yin abin da bai dace ba shine wa idza tuliyat alaihim ayatuhu duk lokacin da aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatum imana sai kuga ayoyin sun kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna annan sai Allah ya kara da wata siffa yace kuma ga Allah suke dogara ga Allah suke dogara to Imam Al-Qurtubi Abu Abdullah Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa Imam Al-Qurtubi yake cewa haka ake buƙatar ɗabi'a ta mumini ɗabi'a ta mai tsoron Allah subhanahu wataala wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne babban misali a kai duk lokacin da ake karanta alqur'ani za ku ga nutsuwa suke yi idan hankalinsu ya tashi sun tuna Allah madaukakin sarki sai da ku ga hawa yana zuba daga idanuwansu. To wannan sheke nuna cewa mutum mai tsoron Allah ne, amma yake cewa abinda wasu jahilai suke yi, yace wannan akwai kuskure a cikinsa, shine idan ana ambaton Allah sai mutum ya rinka ihu yana tuma, wani yana faduwa a ƙasa, yace wannan ba dabi'a ce ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba. Shi ambaton Allah nutsuwa yake sa mutum, ba mutum ya zama wani ƙaramin mahaukaci ba. Ana ambaton Allah sai ga mutum yana ihu, sai ga wani mahaguduma yake ya tsalle ya tuma ƙasa, wannan kuskure ne, kuskure ne. Allah subhanahu wata'ala cewa ala bi zikrillah tatma'innul qulub, da ambaton Allah zukata suke nutsuwa, duk zuciyar da bata nutsu da ambaton Allah ba to babu wani abu da zai nutsar da ita. Shi yasa duk mutumin da ya kalli rayuwarsa sai ya ga abin da yake sa shi nutsuwa disco ne, ya ji disco, ya ji kada kadan, ya ji waƙoƙin Hausa, ya ji na Turawa, ya ji na Larabawa, ya ji waƙoƙin India, sai ya ji hankalinsa ya kwanta, ya samu relief. To wallahi wannan akwai matsala babba a rayuwarki, kina cikin matsala sosai, imaninki ya fara yin kura, imaninki ya fara yin baki, ko kuma kiga abin da ke kwantar miki da hankali shine kije ki sa TV a gaba kina kallo, ki kalli series kaza, ki kalli film iri kaza, ki kalli drama, ki kalli indiya, sai kije hankalinki ya kwanta kin ji dadi, wallahi akwai matsala a rayuwarki. Ko kuma abin da ke kwantar miki da hankali irin shine irin novels haka, ko littafin stories haka, ruwayat da qisas littafai waɗannan na ƙarya da ake zuwa da wani ƙato ko wata ƙatuwa ta je ta zauna ta bushe iska kawai ta rubuta ƙarya ta kawo miki, kije ki zo na kina karantawa kina kuka kina matsa hawaye, wallahi wannan hawaye naki sai Allah ya tambaye ki akan sa dan me yayi fita. Ka duba fa mutum wani ya je ya ƙarya kuma kina karantawa kina kuka, kuskure ne. Sai mutum ya rinka ji wannan shi yake kwantar masa da hankali, to wannan akwai matsala. Abinda Allah madaukakin sarki ce mu'minai abinda yake kwantar masa da hankali shine ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wal ladina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, da ambaton Allah ne zuciya take nutsuwa. To kun ga ashe ambaton Allah nutsuwa yake sawa ba fargici ba. To duk mutumin da kuka ga idan an ambaci Allah hankalinsa yana tashi, ko yana tsalle ya fadi, ko yace ya shiga jazaba, wallahi wannan ba daidai bane, wannan bai kama da aikin sahabbai ba. Daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare zuwa sahabbansa zuwa wanda suka zo bayan su, babu wanda kuka taba ji an ce ana karanta alqur'ani ya fadi, yana tsalle yana tuma, ko yana zikiri yana tuma, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba daya. Siffa ta farko ta masu kaskantar da kai sune alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum, sai siffa ta biyu wasabirina ala ma asabahum, sune masu haƙuri game da abin da yake samu, yake samun su, sune masu haƙuri akan duk wani bala'i da zai kan musu. Duk abin da Allah madaukakin sarki jarrabe su da shi na rashin lafiya, na kamajika, na talauci, na mutuwar wani wanda kake ji da shi na kusa da kai, na babu da rashi, da irin waɗannan abubuwan, to irin waɗannan sai ku samu ba sa zuwa su kai ƙara wajen wasu, ba sa zuwa su kai ƙara wajen wasu, sai su dogara ga Allah madaukakin sarki. To irin waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala yake bayani. Shi yasa aka hikaito ta magana daga Al-Hasan Al-Basri, Allah ya masa rahama, yake cewa da makai ƙara makai kuka wajen wasu mutane, ce gwanda mu mutu wallahi, abu ya same mu Allah ya jarrabe mu da abu mu je muna kai kuka wajen mutane, ce gwanda babaranmu ya fi mana sauki. Saboda suna tuno hadisan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗaya bayan ɗaya, jeri bayan jeri, da suke bayani game da lada da girmama daraja da ɗaukaka ga wanda aka jarrabe shi ya haƙuri zai samu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce bala'i ba zai gushe yana samun mumini ba a kansa ko a iyalinsa ko a dukiyarsa, har sai ya kasance yana tafiya a doron ƙasa, babu kowanne irin zunubi a tattare da shi, Allah ya kaɗar da shi, amma sai kin yi haƙuri shi ne ka'idar. A jarrabe ki da rashin lafiya, a jarrabe ki da babu, a jarrabe ki da lalacewar yara ko abin da ya kama da haka, ba ki da aiki sai kai kuka sai kai ƙara. Wallahi mu dai bana ga yadda ta zo mana, wallahi satinmu biyu ba mu samu kaza ba. wanda kika je kika kai masa ƙara me zai miki wanda kika masa ƙorafin me zai baki baba abin da zai baki sai da ki tona kanki asiri shi ma zai ta ki tona miki asiri dan in je wani wajen sai ya fada sai dama wanda haka take ciki tana cikin bala'i ashe ban sani ba shikenan kin tona kanki asiri kowa kalle ki sai ran kallon ga wata wacce take cikin bala'i amma akwai wanda yake da shi shine Allah madaukakin sarki kai kuka wajen sa kai kuka wajen sa ki gani to in dai kika ga ba kiya iya hakuri idan Allah ya jarrabe ki da bala'i da musifa to ba kiya cikin al-muqbitina masu kaskantar da kai ba siffar ki bace shine siffa ta biyu wasabirina ala ma asabahum wal muqimis salati da kuma masu tsaye da sallah to kun ga ɗaya daga cikin siffofin su kenan tsaye da sallah in aka ce tsaye da sallah ya shafi kiyaye dukkanin abin da yake biyo kafin sallah shine ayi mata tsarki cikakken tsarki sannan kuma ayi ta akan lokacinta sannan kuma ya shafi duk abin da ke cikin sallar idan namiji ne yayi ta a cikin mutane a cikin jam'i idan mace ce ta yi ta akan lokacinta kada ta yi sallah bayan lokaci ya wuce sannan ta kiyaye dukkanin abin da yake rukunai ne na sallah ta kiyaye a ruku'un sallah ta kiyaye sujjada sallah ta kiyaye tsayuwar sallah ta kiyaye duk abin da ake bukata a sallah sannan ta rinka sa tsoron Allah a cikin zuciyarta lokacin da take sallah ba tunanin duniya ba to duk mutumin da yake haka ya shiga cikin wannan siffar amma daga cikin abubuwan da muke yi galibi wanda yake kuskure ne babba musamman a irin lokaci na azumi za ku ga ana azumi amma wasu suna sakaci da sallah kina kitchen kina aiki sai kiga an yi sallah azhar al-asr ta doso kai amma baki je kin yi sallah ba wannan kuskure ne ba karamin kuskure bane kina azumi kirin a hada sallah ba karamin kuskure bane kai ko baki azumin ma kuskure ne kirin a hada sallah azhar da al-asr wannan kuskure ne yi kokari duk sallar da ta zo ko me kike yi ki ajiye shi kije ki sallah ki zo ki cigaba da abinki ba Allah subhanahu wataala ya halitta ki mai dan ki girki a'a girki ana yin sa ne dan ya taimaka miki ki ibada eh kina yin girki ne dan ki ci abinci ki samu kuzarin da zaki ibada ita ibada ita ce asali saboda kada ki fifita reshe akan asali wal muqimi salati sai siffa ta hudu wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma su ne waɗanda suke a ciyarwa game da abin da muka azurta su da shi shine siffa ta hudu kenan game da abin da Allah subhanahu wataala ya azurta da shi suna ciyarwa ciyarwa ta wajibi da ciyarwa ta mustahabbi in aka ce ciyarwa ta wajibi shine mutun ya ciyar da wanda ciyarwa take wajibi akan sa game da su eh mutun ya ciyar da matarsa da ƴaƴansa da iyayensa da wanda haƙƙin su yake akan sa duk wannan dole ne wajibi ne sannan ciyarwa ta mustahabbi ciyarwar ƴan uwa da abokan arziki da makusanta da mabukata su ma duk a basu musamman ƴan uwa irin wannan lokaci na azumi ladan ciyarwar Allah subhanahu wataala rubanya shi yake Allah madaukakin sarki ninka shi yake abinda zaki bayar da a baki lada goma yanzu Allah madaukakin sarki zai ninka miki shine saboda falala da darajar da watan yake da ita saboda haka ki yi kokari ke ma ki shiga cikin karkashin wannan ayar wa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin abinda muka azurta su suna ciyarwa gurgurdan abinda Allah madaukakin sarki ya baki gurgurdan ciyarwar da zaki kenan ba a ce sai kin samu abin da baki da shi ba a'a naira 100 ne da ke dauki naira 10 a ciki ki ciyar 500 ce da ke dauki naira 100 ko naira 50 a ciki ki ciyar naira 1000 ce da ke gurgurdan abin da Allah ya baki ki dauka ki ciyar Allah subhanahu wataala zai gode miki kuma zai baki ladan da ya kamata wanda insha Allah ta'ala anan zamu dakata a tafsirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zamu tashi aya ta 36 insha Allah ta'ala abinda muka fadi daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah